أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ɗan uwa, yau muna hudu ga watan Ramadan, hijira ta manzon tsira, manzon rahama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, daga Makka zuwa Madina, shekara ta 1444, wanda ya daidai da wato 26 ko ga watan uku miladiya haihuwar Annabi Isa ɗan Maryam alaihi wassalam, shekara ta 2023. Muna cikin tafsirin Alƙur'ani mai girma a cikin suratul Tauba. Wato ajiya mun tsaya a ƙarƙashin aya wato ta 33 zuwa aya ta 34 a cikin wato suratul Tauba, a shafi na 192. A yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala, za mu tashi akan wannan aya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan ƙarko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya. Ala ramma Allah ya ce, ya ayyuhal ladhina amanu inna katiran min al-ahbar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار ورهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
نعم، كما يبدا الآية تجباتا. Idan muka zo wajen tafsirin aya, muna farawa ne da bayanin aya a takaice, ba tare da sai mun zarfafa bayani ba, kuma muna amfani ne da tafsirina, wato tafsirina Jalalaini kenan. saboda yana da kyau mutum ya fahimci kalmomi ɗaiɗaikun kalmomi na aya ma'anarsu, sannan a shiga cikin waɗansu bayanai. Ya ayyuhal ladhina amanu kenan, ya ku waɗanda kuka yi imani. Malaman lissafi suke cewa ya ayyuhal ladhina amanu guda 89 ne a cikin Alkur'ani, kaga waɗansu suna cewa guda 90 ne, amma zance wanda shi shine zance guda 89 ne. Ana samun ya ayyuhal ladhina kafaru shine wato zai zamanto guda, amma ya ayyuhal ladhina amanu guda 89 ne. Ina fata an fahimce ni. Ya ayyuhal ladhina amanu, Allah ya ce, ya ku waɗanda kuka yi imani, inna katiran min al-ahbar, lalle da yawa daga cikin ahbar malaman Yahudawa, ko kuma malaman Yahudawa da malaman Kiristoci, domin al-ahbar jam'i ne na al-habru ko al-hibru, war-ruhban da kuma ar-ruhban su ne masu ibada, waɗanda su ba su yi karatu ba amma suna da ƙoƙarin ibada. Aiki mun ba ku labarin wani ɗaya daga cikinsu. Allah ya ce, to la ya'kuluna, ya ce ya'khuzuna, suna karɓa. Domin nan kakkai amfani da cewa ya akuluna suna ci kadai ake nufi, sai ce maka ya akuluna suna karɓa. Idan ka karɓi dukiya wadda ba ta halatta ba, ko ka ci ko baka ci ba, ko ka yi sutura ko baka yi sutura ba, ko ka yi amfani da ita ko baka yi amfani da ita ba, haramun ce ka karɓa. shi yasa mutum da ya amsa dukiya wanda ba ta halatu ba ya kaita cikin banki ya aje har ya mutu bai taba ta ba kuma a yi mai hisabi akan ta domin ya karbe ta ne ba ta gaskiya ba ba ta hanyar gaskiya ba sai kuma mu fahimta ba yace to la ya'khuluna ay ya'khuduna amwalan nas suna karbar dukiyar mutane bil batil ta hanya ta ƙarya na al batil wannan kalima yana daga cikin mu'jizoji na alqur'ani mai girma qur'ani zai iya kawo kalima daya banda Allah ba wanda sai iya ma'ana da take dauka nan da Allah ya ce la ya'kuluna amwalan nas bil batil suna cin dukiyar mutane ta hanyar da bata dace ba mun ji ko to duk wata hanya wanda ta haramta in sun kai hanya billion duka za su shiga cikin bil batil ta hanyar ƙarya ta hanyar da shari'a bata yarda ba kenan duk hanyar da za ta zo a yanzu da hanyar da za ta zo wato zuwa gaba da abinda ake yi na bai dace ba da wanda ya gabata duk ta shiga bil batil in dai mu'amala ce ta haram to suna cin dukiyar mutane bil batil ta hanyar ƙarya waya sudduna an sabilillah yace to waya suddu yace bil batil sai yace karrisha arrisha jam'i ne na arrashwa wato suna karbar rashwa su waɗannan malaman ahlul kitab da kuma su mi da kuma su masu wato masu bauta na ahlul kitab wanda kuma wannan rashwa har yanzu ba su barta ba fil hukmi a cikin hukunci na shari'a to wannan shine ya zubo ya kawo ga malamai kuma na musulunci akwai malaman da suke amsa rashwa saboda su ba da fatawar da ta dace da wani ko ta dace da turawa ko majalisar ɗinkin duniya ko masu mulki ko kaza ko kaza ko kuma wanda suke yin hukunci cikin kotuna na musulunci su amshi rashwa don saboda mi don saboda su biya mu bukata to kenan nan Allah ya faɗi cewa ahlul kitabi sun aikata wannan na fata an fahimci ni sai ya ce waya sudduna ai waya sudduna nas suna kange mutane an sabilillahi daga hanyar Allah dinahu addininsa wallazina yace mubtada'u ana haukina ana kiran shi mubtada ma'ana dama akwai mubtada akwai khabar to wallazina waɗanda yaknizuna dhahaba wato suke taskanci zinariya ko zinnari wal fiddata da azurfa wala yunfiqunaha ba sa ciyar da ita ai al kunuz wannan taska ta arziki an kace to fi sabilillahi a cikin hanyar Allah la yu'adduna minha haqqahu kidan ba su ba da haƙƙin Allah min az-zakati na zakka wal khair da al khair kenan nan ya dauke cewa ba zakka kawai ake nufi ba wato ta wanda take ta shekara zuwa shekara a'a ana nufin cewa wato ba sa ba da taimako a lokacin da ake bukatar taimako don in an ce al khair nan yana tashi daga ita waccan zakka wanda Allah ya wajabta to fa bashirhum yace akhbirhum kai musu bushara ka ba su labari bi azabin da azaba alimin wanda yake mai radadi wannan shine abinda shi malam ya kawo mai jalalaini wanda yake da jalalaini in ya dubi wannan ɗaya bayan ɗaya daga waɗannan kalmomi mun fahimci wannan ko to madalla yanzu sai mu dawo zuwa ga bayanai da malamai suke kawowa da anka ce ya ayyuhal ladina amanu ibnu ashur yace wannan aya ta sabka istinafun ibtida'i ma'ana an fara wata magana ce don saboda ibtida'i ma'ana tana da wani manufa ta kanta wadda take dauke da ita na sha bayanin wannan in an ce istinafun bayani an fara magana don a yi bayanin wani abu da ya gabata in an ce istinafun ibtida'i an fara magana amma tana da nata wato maqsud ma'ana tana da nata wani maudu'i wanda take son ta tattauna a kansa duk da yake tana da alaka da ayoyin da suka gabata mu kiyaye wannan yace to Allah ya saukar da wannan aya don a yi tambihin musulmi dan karanta da don fassara ne da Hausa saboda bayani ne dan tsawo shine don ayi tambihin musulmi akan tawaya da ahlul kitabi suke dauke da ita domin idan Allah subhanahu wataala ku kuna kallon waɗannan mutane an ce suna da littafi Allah ya kira su ahlul kitabi ahlul kitabi ahlul kitabi to amma sai ku rudu da cewa su ahlul kitabi ne to sai Allah ya yi bayani don ya tambihi akan inji na qais ahlul kitabi inji ibnu ashur don Allah ya kaskantar da su a cikin zukatan musulmi domin ya nuna muku cewa duk da yake an ba su littafin amma ba sa aiki da abin da suka karanta don haka ka kurudu da wannan alamomi nasu an gane ko domin an yi haka in ji malar da saboda musulmi su zamanto wajen mu'amalar su suna cikin tsanani nan ba ana nufin tsanantawa sosai ba nan ana nufin ka zamanto cikin sauna an gane ko bayan ya ce Allah ya ambaci ta'lihu daga al'ilahu ne jahilansu sun mayar da wato masu ibada su da malamansu ne alloli ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah ko ba ka da bane to yace gashi nan aya ta fadi sun maida Uzairu dan Allah sannan kuma kafiran daga cikin su ba su cikin hali na gari ina fata an fahimce ni kenan bus cancanta ba a dauke su mutanen da za a amince musu game da addini domin mutumin da yake akan bata idan an ka amince mishi akan addini sai shi ne sai shi halaga mutane da dama ko ba ka da bane to yace to abinda ake nufi nan malam yace abinda aya take karantarwa abinda yasa an kai bayanin ta saboda musulmi su san tamalul khassati wal ama tamalul gata mala shine sun hade kai to al khassa ke bantattu masu matsayi daga cikin su wal ama da masu wato da kuma wadanda suke jahilai min ahlil kitabi na ahlil kitabi al dhala a ruda maka da malaman su da kuma wadanda ba malaman ba su sunani suna akan bata wa ala munawati almuslim islam kuma sun hadu ne wajen munawa kiyayya da musulunci shine munawa a kenan kiyayya da musulunci da yakan musulunci na fata an fahimce ni sannan kuma a sanar da musulmi wanda aya tana sanar da musulmi cewa wato su malaman ahlul kitabi sun fifitar da son al-istitharu bi siyada suna son shugabanci an gane ko su kuma wato jahilan su suna son su samu bambanci tsakanin su da sauran mutanen musulmi dan haka abinda aya take son ta nuna nan bayan Allah subhanahu wataala ya bayyana mana cewa su jahilai sun dauki malaman su alloli to kuma yanzu wata matsala akwai su manyan sun san addinin musulunci gaskiya ne to amma me yasa ba sa bin shi saboda suna son su kare matsayin su to kenan ko kaga wanda adda irin wannan matsala bai dace ka bin shi ba domin duk wanda yake kare girman sa to ba kare girman addini yake yi ba shi ba son shi kai ba abi na abinda nasu yace shi dai za abi nasu ne idan ya dace da abinda zai gyara mishi rashi idan aya ta ci karo misali da abinda yake so koko hadisi ya ci karo da abinda yake so sai ce to a daina aiki da nasu a dawo ayi aiki da abinda rashi yake so kaga ko an samu matsala to wannan malaman ahlul kitabi kenan kaji alaka wannan aya da waccan can an ce da jahilai da malamai duk sun kauce daga cin su su wadanda su rike mutane allolin su to sannan kuma wannan aya ta zo ta nuna maka cewa suna cin dukiyar mutane ba ta hanyar gaskiya ba kuma suna kokarin kange mutane daga hanyar Allah tare da cewa kuma sun san addinin musulunci addinin gaskiya ne wannan shine alakan wannan aya da sauran ayoyin da suka gabata domin duk yanzu ayoyin da ake magana tun daga qatilul ladina la yu'minu billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna din al-haq min alladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum saghirun duk ana magana dukan ahlul kitab وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله أهل الكتاب لي ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله دسوني يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم سود دين ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان na a nuna maka cewa mutane ne waɗanda shugabanci ne ya dame su a cikin addini da kuma mi da kuma samun dukiya shi yasa malami na Allah shugabanci bai dame shi ba malami na Allah ba damun sa bane ya tara dukiya a mutane su gane addini su bi Allah arziki Allah shi yake ba da arziki na fata an fahimce ni yau ga kasar Saudiya nan can ne Qur'ani ya sauka amma kuma suna da arzikin da ba ko cika sa a duniya take da shi ba dan haka in ka bi Allah ba dole bane wai sai a ce in mutun ya bi Allah ai matsala zai samu wai gaya maka ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم bin Allah shi ke sa a ci nasara amma sai shaytan zai ce a in kai yi kaza kaza in kai yi kaza kaza sai ya juya maka ma'aunin rayuwa ash-shaytan ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha shaytan yake tsoratar da ku ya'idukum yana muku alƙawari ma'ana yana tsoratar da ku da talauci in kuna son ya duke ku wajen aikin Allah wa ya'murukum bil-fahsha amma yana umurta ku da al-fahsha idan zaka bada sarka dala 20 ko mu ce naira 100 da wanda yake abin nan sai ci maka yayi yawa amma ka dibi yau ba kuɗin kuɗaɗen da ake sawa wajen wasa kaji an ce an saka biliyon 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 wannan wasa ko da ta kare ta ci biliyon kaza biliyon kaza biliyon kaza amma yanzu an to aikin addini sai ka iske da kat mutum wani yana son ya bada jika sai ce to bari dai mu bada dala 40 ka san harkar nan sai a hankali amma ka iske wajen wasa haka ake muku kuɗi sababbi pal 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 saboda can aikin alfashani nan ko aikin Allah ne Allah ke nuna tsari ko kuma wannan aya tana nuna mana cewa malaman ahlul kitab can cikin aqida su wadancan su rike wadancan Allah sannan su kuma wadancan abin da suka yarda aka rike su Allah saboda su samu mi su samu shugabanci su rinka samun kuɗi da su kan yi mutane daga hanyar Allah Allah kai mu nutsar kenan an yi bayanin aqida su kuma an yi bayanin minan wanda aya ita ku tana bayanin mu'amalar su tunda waccan ta ce sun rike su Allah kaga ta yi bayanin aqida su ba ta da kyau wannan kuma ta nuna mu'amalar su ba ta da kyau domin suna cin dukiya ta hanyar da bata dace ba ban sani ko mun fahimta ba kun san sanin munasaba tsakanin aya da aya abu ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske amma za ku iske wadansu ɗalibai ba su damu da wato yin bayanin wannan ba to idan muka zo ƙarƙashin wannan aya an kawo wato abin da suke kira asbabun nuzul kun san shi asbabun nuzul wani lokaci ana son a kawo shi saboda mi saboda yana taimakawa wajen sanin munasaba tsakanin aya da aya in bai inganta ba kuma bai hana a yi tunani a san menene munasaba tsakanin ayoyin da suka gabata in muka diba cikin wannan littafi al-isti'abu fi bayanil asbab domin littafi ne wanda ya tattaro asbabun nuzul da dama wannan aya kawai sababun nuzul guda suka kawo mata sun kawo sababun nuzul daga Zaid dan Wahab an gane ko shi yake cewa marutu bir rabza nabiya a wani da ake ce ma rabza an gane ko fa idza ana bi abi dharr radiyallahu anhu sai zo samu abu dharr to wannan asarkin sai yake cewa ni ya kawo kan gauli da kazo ka zauna shi Zaid bin Wahab yake ce ma abu dharr me yasa kake zama wannan wuri yace to na kasance a kasar Sham Suriya kenan a yanzu wato Suriya ce ake ce ma Sham amma dai tana da fadi kasar sosai yace to sai ni samu sabani tsakani na da ni da Muawiya inji shi wa inji shi Abu Dharr yace ya samu sabani da Sayyidina Muawiya radiyallahu anhu wa sahbati ajma'in fi a cikin walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah sun samu sabani wajen fahimtar aya ashe idan sahabbai waɗanda sun karayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka samu sabani wajen fahimtar aya to ina ga mu da shekaru sun yi yawa sun yi yawa sun yi yawa shekara dubu da kaza da kaza da kaza da kaza amma sabanin da suka samu bai sa wani kafirtar da wani ba ina fata an fahimce ni su saboda ni saboda ana so a gane mas'ala ta ilimi ne mu ko yanzu mutum yana so ya samu sabani da kai ne don ya huce kushin shi a kanka in an samu sabani a cikin fassara ko mas'aloli na fiqh tsakanin sahabbai ni zai hana samu sabani tsakanin amma akwai abin da ke kira adabul khilaf in mun kai sabani in kawo dalilina ka kawo dalilanka ko ba haka ba idan baka yadda da nawa baka riki idan ban yadda da naka ba in riki almuhimu dai mun tattauna amma kada mu shiga cewa sai mun taba wani sai mun taba wani sai mun taba wani domin wani abin da yake so ku yi sabani saboda ya taba ka din yana so ya zage ka amma bai samu dama ba to wannan sabanin zai bashi damar yayi mi ya zage ka eh an kashe kotu sai ce wallahi shi wa'adi yake yi ai an zalunce shi to ai Allah ya san wanda yake wa'adi Allah ya san mai zagi in ka tsere ma dokar duniya ba za ka tsere ma dokar Allah a ranar tashin kiyama ba Allah kai mana tsari almuhimu yace ya samu sabani Abu Dharr an san shi dai Muawiya shi ma an san shi yana daga cikin kuttabul wahayi da suka rubuta alqur'ani zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to wannan aya shi Abu Dharr shi Muawiya yace sayyidina Muawiya yace nazalat fi ahli alkitab wannan aya ta sauka ne game da ni sha'anin ahli alkitab ko ba haka ba yace to fa qultu sai ni ce nazalat fina wa fihim wannan aya ta sauka fina ga mu musulmi wa fihim da kuma ahlul kitabi kenan nan kaga an samu sabani ka'idar da malamai suke cewa al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sababi an gane ko al-ibra abin da ake hankalta ba bi umumi lafzi fadin ma'anar lafzi ta shafi kowa da kowa ba wai wanda kawai ayar ta sauka akan sa ba wadansu kuma sai suka ce a'a al-ibratu bi khususi lafzi la bi umumi lafzi al-ibratu bi khususi sababi wasu suka ce a'a sababin kawai ake hankalta ba amma ba a hankalta ba ma'anar ta amma malamai suka ce ba ana nufin hukuncin ta bai shafa ba wadanda suka ce bi umumin lafzi su suna da ganin lafazin ya shafi kowa wadanda suka ce bi khususi sababi suna nufin wadanda ayat ta sabka karan kansu su ne ta fara sabka kansu sai a yi kiyasin wani bayan su kadiba cikin wani littafi sunansa at-tahrir fi ulumil qur'an na ustadu dr musa'id al-tayyar ya tattauna kan wannan mas'ala ya kawo bayanai kuma kadiba cikin al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti ya kawo wato bayanai akan wannan amma in kadiba ka hada wannan guda biyu cikin babu asbabun nuzul zaka ga bayani ingantacce to an samu sabani kaji sahabbai da suka samu wannan sabani fa kana baini wa bainahu fi zaka kenan sai aka samu sabani inji shi Abu Dharr tsakanin Nabi da Muawiya a wannan wa kataba ilayya Uthman radiyallahu anhu wa kataba ila Uthman radiyallahu anhu yashkuni sai sayyidina Muawiya ya tura wasiqa zuwa ga Uthman zuwa ga Uthman Muawiya ya tura yana Sham ya tura wasiqa zuwa ga Uthman yashkuni yana kai karata fa kataba ilayya Uthman sai Uthman ya tura zuwa gare ni an aqdim al-Madina ka zo Madina fa qadimtuha sai na zo an gane ko yace to fa kathara alayya an-nas sai mutane sun kai yawaita a gare ni hatta ka annahum lam yaruni yace fa kasara alayya nas sai mutane suka kewaye ni kenan ma'ana suka yawa akai na hatta ka annahum lam yarawni qabla zalika kamar dai wanda ba su sani bane fa zakartu zalika li usman sai ni fada ma abin da ya faru tsakanina da ni da muawiya da gaya ma usman domin shi ne shugaban musulmi a wannan lokaci fa qala li sai ce in shi'ita in kana gani tana haita sai ka dan ja da baya ka kauce fa kunta qariban sai ka zama to kana kusa ma'ana ka bar garin Madina saboda mutane sun jika da nuna ayi wanda ba su san da shi ba kuma yanzu an kewaye ka ana mamakin ka to kaga ka dan adam bai iya rayuwa wani wuri inda ake yawan mi ake dan yawan gani ya gado ne abu sabo fa zaka alladhi anzalani hadha almanzil sai ce to dalilin da yasa ni zo wannan wurin da zauna dalilin da yasa ya bar Madina ya koma wancan wuri da muka bada labari shine yace saboda sabanin da suka yi da Muawiya sannan kuma ya zo Madina an turo shi a Madina da Sham aka turo shi Madina daga baya sai da Uthman yace ka koma ka kebi in kana so sai ya koma gefe ya kebi yace to walau amaru alayya habashiyan da dai za su dauki amaru nan in anka ce amaru kamar da ainun yana nufin an tsawaita rayuwa in an ce amaru da alhamza shine an sanya wani ya zama to shugaban ka daga al-amiru ne walau amaru alayya habashiyan da dai za su sanya shugaba bakin mutum a kaina la sami'tu da naji wa ata'tu da naida ma'ana ni ba na jayayya da su cikin mulki amma mas'ala ta ilimi ce nake tattaunawa da su a kanta to anan wannan aya wannan hadisin wato kun ko mu ce asarin Imam al-Bukhari ya fitar da shi in ka duba kamar yadda su waɗancan suka faɗa ka diba wato a raqam na 1406 zaka ga wannan bayani sannan kuma sun ce adiba raqami na 322 da raqami na 323 da raqami na 4460 kina sai zaman to wannan labarin ingantaccen labari ne to amma har yanzu wanga ba sababin musuli bane domin ba wani bane yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wata mas'ala ba sani ko kuma mun fahimta ba ba wani ne yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba yana tambayar wani hukunci sai Allah ya saukar da wannan aya dan haka wanga ba sababin nuzulu bane mu fahimta da kyau shi yasa nake kawo su nan abinda ya kawo shine cewa wannan aya ta shafe mu ta shafe ni ta shafe ahlul kitabi amma ba wai lokacin da sun kai jayayya bane an ka saukar da wannan aya dan haka wanga ba sababin nuzulu bane mun fahimta amma ayat tana da alaka da abin da su suke magana akan shi to shi yasa nake so in ka dauke littafai ka ji an ce sababin nuzul abin da ke so hankalin kai kawo ka rinka hankalta akwai abin da in sun ce sababin nuzul suna nufin a'a yana da alaka da ayat ne ba suna nufin sababin nuzul ba shine dalilin saukar aya dan da wannan ne wasu dalibai suke cewa malamai sun yi kuskure malamai sun yi kuskure kai ku baka fahimci mustalah nasu bane ba komai an ka ce sababin nuzul ba ana nufin shine dalilin saukar aya ka karanta littafin usulut tafsir sai kaga babi na asbabun nuzul ka'idodin da aka faɗa karkashin su akwai abin da malamai suka faɗa wannan yana nuna sababin nuzul ne mubashir wannan yana nuna sababin nuzul ne amma khairu mubashir haka ne ake tantancewa a gane sababin nuzul mubashir da khairu mubashir mun ji wannan ko to kadiba cikin al-isti'ab fi bayan al-asbab mawsu'a ce ta asbabun nuzul kusan mujalladi 3 ne in ka same ta za ka ga wannan bayani ni kawai ne na dan kawo maka bayani ne gurgurdan abin da ya sauƙaƙa abinda zamu ƙara akan shi sai kuma Imam Suyuti a cikin littafin sa Al-Iklil fi Istinbat at-Tanzil yace qawluhu fadar Allah wal ladina yakniduna adh-dhahaba wal fidda wadanda suke taskance adh-dhahaba zinariya kenan wal fidda da azrfa yace al-ayataini nazalata fi mani izzaka yace wadanga ayoyi sun sabka ga mutanen da suke hana zakka yace kama akhrajahu al-hakim kama yadda hakim ya fitar da shi ibn Abbas daga ibn Abbas kaga ko ne yanzu akwai magana sun sabka ga waɗanda ba sa ba da zakka to ainihin ba zancen ahlul kitabi ake bari ba su ba da zakka ina fata ana fahimta ta ma'ana wannan aya hukuncinta ya shafi waɗanda ni waɗanda ba su ba da zakka duk da yake ahlul kitabi ai su ma akwai zakka a cikin su domin addinan da sun ka gabata akwai ni akwai zakka annabi Isa ce wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya amma lam fi mani iz zakati waɗanda suka hana zakka waye ya hana zakka ai cikin musulmi ne ake san wanda suke hana zakka tunda shi yana magana ne akan musulmi kenan wannan ba shine dalilin saukar ayar ba amma yana nufin wannan ayar hukuncin ta zai iya shafar waɗanda ba sa ba da zakka don Allah ya ce walladina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim mun fahimci wannan saboda bayanne ne wanda dole sai an bi su a hankali sannan ake fahimtar su to yanzu sai mu dawo bita ta karshe Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhalladhina amanu ya ku da kuka yi imani inna kaseeran min al-ahbar lalle da yawa daga cikin malaman yahudawa war ruhban da kuma mi da kuma masu ibada la ya'kuluna amwalan nas bil batil suna cin dukiyar mutane ba ta hanyar da take wato ta gaskiya ba wannan aya kamar yadda muka faɗa malamai sun yi bayanin cewa wala yunfiquna ha fi sabilillah ba sa ciyar da ita a cikin hanyar Allah sai malamai suke cewa abinda ake nufi da shi ba sa ba da zakka domin akwai maganganu na malamai daban-daban akan karkashin wannan aya mun fahimci wannan kenan na aya tana magana ne ga wanda baya ba da zakka alhali ko Allah ya umarni a ba da zakka kuma ko ka ba da zakka sai ka ba da ta ga waɗanda Allah subhanahu wataala ya ce a ba don kun san wani hujja tai shi ya ba da zakka a'a ibada tana da abubuwa guda uku da da muhimmanci an gane ko mun san da akwai tauhidi akwai ikhlasi akwai daidai da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan to amma akwai buƙatar kuma ibada a sadar da ita ga waɗanda Allah ce a sadar da ita zuwa gare su yanzu misali ƙasar Saudiya sai ku iske ada musamman lokacin da Saudiya ba ta daukan dama ta sana sashi cikin firjin ta raba shi kasashen musulmai sai ka iske sun je sun sai rago a rana yanka sai su yanka da sun tabbatar da abinci sai su tafi su bar shi wai hujjar su Allah ya ce a yanka to in Allah ya ce a yanka bai ce a sanar da shi ga talakawa ba to in baka sanar da shi ga talakawa ba kamar ibada ba ta yi ba kuna fatan ana fahimta ka to yanzu shi ne abin da ya shafe mu yi muna son mu yi sallah amma wace irin sallah ce wani sallar isha'i in yayi minti uku ai ta yi yawa minti biyu ya kare wai shi hujjar shi ya duka ya taso ya yi fafafafafaf to mun ji kai sallar irin wannan ce Allah yake so ba irin wannan ce Allah yake so don haka dole sai mun yi hatara da irin waɗannan abubuwan domin me Allah ya ce a bada zakka wani wai abin da ke tunani kawai ya fitar da zakka ya bayar in ka ba wanda bai ba mutane ba ka san da bai ba zai bayar ba to ba ka fitar da zakka ba domin ba Allah bai ce shi ya bayar ba kai na Allah ce ka ba suwa ba sani ko mun fahimta ba in ka dauka ka ba waɗanda suke mawadata Allah subhanahu wataala bai dawo don ya faɗi su waye na Allah to kun ga irin waɗannan abubuwan su ne muke wato abin nan to sannan kuma waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa wato wannan aya da anka ce walladina yakmizuna adh-dhahaba wal-fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim tana magana ne akan dukkan wata taska ta arziki wanda mutum ya samu wanda bai fitar da wato zakka akan ta to daga ciki kuma akwai waɗanda su malamai waɗanda suka ce wannan aya kamar an shafe hukuncinta ina fata an fahimci ni an gane ko ma'ana inda anka ce walladina yakmizuna adh-dhahaba suna nufin kamar taska arziki dan can da ana magana ne kan mutum ya samu zakka kamar ya samu kuɗi baya kyauta baya yin abin nan daga baya sai aka zo sai aka shafe wannan aya da mi da aya zakka aka ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha kenan can an bar maka ga yadda zaka yi daga baya kuma sai Allah ya zo ya farlanta zakka suna nufin wannan aya guda ba farlanta zakka ta yi ba amma zance mafi inganci kafin wannan ayar ai ayoyin zakka sun sabka domin ayoyin da sun kai bayanin zakka tun a makka ma Allah yana bayanin zakka tun a makka a cikin suratu fussilat makkiyya ce Allah ce wa waylul lil mushrikeen alladheena la yu'toona az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun tun a makka akwai zancen zakka sannan da aka zo madina aka yi zancen zakka kafin ma yanzu suratu tauba wanda ana ganin tana daga cikin surori na karshe da zakka yanzu ya za a ce kuma an shafe hukuncin zakka a wannan lokaci koko wannan lokaci na za a zo da ayar zakka a zakka kafin ba su kawo wannan sura akwai ta cikin addinin musulunci ban sani ko mun fahimta ba an gane ko kina maganganu ne na malamai ya kamata mu fahimce su kawai ne zai ce a'a shikenan an rigai an shafe hukuncin ta kaza 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 to idan muka duba madhhaba ta Abu Dharr da mun kaga ya muku cewa ya tashi daga garin Sham ya zo Madina daga Madina kuma wato wancan wuri da ake kira Rabza shi Abu Dharr menene tunanin sa da yaji Allah ya ce walladina yakmizuna adh-dhahaba wal-fiddata wala yunfiquna fi sabilillah sai ya ce to ai ya haramta ga mutum ya aje wani abu wanda ya wuce abinda za ka ci da iyalinka da shi ma'ana abinda yake nufi idan yau ina da abincin da zan ci a yau da ni da iyalaina to duk abinda ya saura haramun ne ya aje shi kun fahimta to wannan shine yace shine ake nufi da walladina yakmizuna adh-dhahaba wal-fiddata domin abinda ya saura wala yunfiquna fi sabilillah kace da shi na dokar da kalmar Allah wanga tunani ne nawa na Abu Dharr to musulmi da suka fahimci Abu Dharr ya fahimci aya ba mi ba ba daidai ba domin musulunci bai ce ba baka da iznin ka mallaki dukiya a musulunci ya ce ka mallaki dukiya amma ta mi ta hanyar halal dukiya tana da ka'ida guda biyu na farko ta zaman to ka neme ta halal na biyu ka sanya ta hanyar halal ba ke abin da musulunci ya azaki da manyan dokokin ta kenan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil sannan kuma in za ka sata ka sanya ta inda Allah ce a sanya dukiya, ko da dukiya kai kaje ka nemo wahala ka nemo ta, in ka sata wurin da bai dace ba, ko ka yi caca, ko ka sata wurin shan giya ko zina, a Allah ce ya tambaye ka domin ka wannan ni'imar da Allah ya baka Allah bai baka ba. In shi mallan kana ganin ba shi ji nemo dukiya ba, to shi Allah ne ya baka dukiya ya halice ka, ba nan yace ka sata ba. Ka san wani sai ce mallamin su da mutane su suka nemo mun kuɗi, to kai ko Allah shi ya halice ka kuma shi ya baka kuɗin, shi ne yace ga yadda za ka yi, ba mallan yace yadda za ka yi ba, ko ba shikenan ba. Amsa ce mai sauki, su malamai ba su ne suka kirkiro wannan ayat ba, suka ce ga inda Allah yace, a'a su ce sun kai qala ta'ala, Allah yace ga yadda za a yi, kuma malam bai da wuta bai da aljanna, kuma ko shi din bai Allah da wuta da shi, to sai ni kuma ya hanka zo kiyama ba za a ce malam ware kaza ba, shi malam abin da din za a tambaya ta yi, ka isar da sakon Allah, in yace ya isar da sakon Allah magana ta kare, wanda ya aiki to fa zakkir innama anta mudhakkir lasta alaihim bimusaytir, to shikenan wannan hadisi da wannan fahimta ta Abu Zar, malamai suna ganin cewa wato ya kamata a ce irin wannan ana dauko shi ana yi ma ƴaƴan musulmi bayani, saboda suna daga cikin abubuwan da Turawa suke daukowa da rubuza addinin musulunci. Zan zo in yi muku bayani kware da gaske, mu yi hakuri saboda wannan aya tana dauke da bayani. Akwai wani hadisi na Imam Ahmad wanda Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya ruwaito, yake cewa mata rajulun min ahli suffa, wani mutum ya mutu daga cikin mutanen suffa, sahabbai waɗanda ke masallacin Madina waɗanda ba su da wuri, ko su ake kira ahlus suffa, wa taraka dinaraini, sai ya bar dinari biyu, aw dirhamaini, ko dirhami guda biyu, fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, ce kayyatani, kinan abubuwa ne waɗanda za a yi mu mutun lalas da su, kayyu shine a kona abu da wuta, sallu ala sahibikum, ku yi masa wato sallah. To kinan kaga sai suka ce kai kajiya, wannan hadisi gashi an kawo shi, ina fata an fahimce ni, to kiran yanzu ya za a yi, to da an kaza bai suka ji wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kina sai aka ce to yanzu wannan hadisi ya zamu yi shi, wace dukiya za mu riko, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ayyul mali nattakhid, fa qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wata riwaya lisanan zakiran, ku liki harshe mai yawan ambato, wa qalban shakiran, da zuciya mai yawan godiya, wa zawjatan tu'inu ahadukum ala dinihi, da mace wanda za ta taimaki ɗayan ku akan addininsa. Ina fata an fahimce ni. To yanzu ya zamu yi da wannan hadisi. Ga hadisi ya zo, kuma malamai sun kawo hujjojin shi daban-daban, kuma akwai matsaloli daban-daban karkashin wannan hadisi. Amma dai zance mafi ingancin hadisi ne wanda ya inganta. Mutum ya bar dinari biyu, an ce a yi masa sallah, sai an kona shi da wuta. Malamai suke cewa amsar da aka bayar, Sheikh Muhammad al-Amin al-Shinqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin a cikin littafinsa Adwa'ul Bayan, yace anna hadha at-taghlif kana awwal. Wannan tsoratarwa da an kai ko kausasawa farko ne, thumma nusikha bi fardhi zakka, lokacin da anka farlanta zakka sai anka ce to kiran kwashe dukiya ta, domin farkon musulunci ana bukatar taimako, farkon musulunci ana bukatar taimako, lokacin da musulunci ya fara karfi ana bukatar mi mutane su rike dukiya, domin mi, domin su fitar da zakka, idan da kowa bai aje kudin mi wa zai fitar da zakka, kuma babu zakatul fitr, mun san zakatul fitr ai ko zakatul fitr wanda ake bayarwa, sai kaga wani yana cewa to ni malam ban samu damar da zan bayar ba, da yawan mutane sai hankalin su ya tashi, in Allah bai baka ba, in duk musulmi yana da kuɗin da zai fitar da zakatul fitr, ko mu ce yana da abincin da zai fitar, bari kan mu ce kuɗi wani yaje, dama akwai sabani kan kuɗin, da yawan malamai ba su da kuɗi sun ci abinci, bari mu bari, idan kowa yana da halin da zai fitar da zakatul fitr, to cikin musulmi wa za a ba, wa za a ba, kowa yana da abincin da zai fitar da zakatul fitr, wa za ka ba, ai dan saboda Allah ya sa akwai wadanda ba su da hali, bi Allah ya ce aini a fitar haka zakkar, da Allah zai cewa kowa kada ya aje dukiya, to kenan kuma ya zai wa zai samu lissafin har za a fitar da zakka ya ba wani, kaga ba za a samu ba, ban sani ko mun fahimta ba, to wannan yana da kyau ƴan uwa su fahimci wannan, illa abinda nake so wagga magana da shi Abu Zar ya yi, to yanzu Turawa sun dauko ta suna da mazhabobi, kun san Turawa suna da mazhabobi na aqida, suna da mazhabobi na mi na kuɗi, mazhabobi na tattalin arziki al-iqtisad economy ko economy, sai suke daukowa irin waɗannan tunanin saboda su ƙara mai da ƙasashen musulmai baya, sai suka ce ai akwai wasu sahabbai suna ganin cewa ka aje wani abinci ma wanda zaka ci gobe haramun ne, sai su dauko shi, domin Turawa in kuka duba suna da mazhaba guda biyu ta tafiyar mi, ta tafiyar tattalin arziki, mas'ala ta farko shine mi, shine ko mu ce mazhaba ta farko ta neman kuɗi, ko mu ce ta tattalin arziki ita ce abinda ake kira ar-rasmaliya, ar-rasmaliya shine suka kira capitalism, shi kuma bari mu dauko ta da Hausa da yaren Larabci don mu gane da kyau, ar-ra'su shine mi, kai, al-mal, dukiya, tora Usman kan dukiya dan ka gane da kyau to liya din nan duk abin da ake son a baida shi mazhaba sai a sa ya'un da ta'un malikiya shafi'iyya hanbaliya ko ba ka nan bane hanafiya ko ba ka nan bane to shi kuma wanga ra'asu maliya in ba haka ba sai ai kona da kai wato wata mazhaba ce ta aqida wanda ke kula da tattalin arziki ma'ana kasar America da Turai su suke kula da wannan mazhaba mi suke nufi suna nufin dukiya ita ce take tafiyar da dan adam ma'ana in kana da kudin ka duk abin da kake da mashi zaka yi da dukiyar ka babu zancen tausaya mata da kawa mun fahimci wannan sai kuma akwai ishtirakiyya ishtirakiyya kuma daga ne ishtirak daga shirka ne shine tarayya su ko irin waɗannan ƴan mazhaba su ne ake kira socialism an gane ko shine ishtirakiyya wai za a haɗu ayin a haɗa dukiya dukiya ta kowa ce ta ƙasa ce babu mutum guda mai mallakar dukiya sai abu na uku akwai ash-shuyu'iyya shuyu'iyya kuma daga shuyu'i shine abin da yayi yaɗu wanda irin ƴan communist kasar Rasha da kasar mi da kasar China suna dauki da wannan aqida da sauran aqidu na gabashin duniya su kuma sai suka ce a'a ita ma dukiya ta kowa da kowa ce ta ƙasa ce su ko America suka tafi cewa da su da Turai dukiya mallakar mi dan adam ce yanda ya gida ma zai da dukiyar sa to duka waɗannan mazhabobin sun saba musulunci Allah ya yarda cewa dole wani sai ya fi wani dukiya kuma Allah bai yarda ba a kwace dukiyar wani ƙasa ta kwace in dai tashi ci sannan kuma Allah subhanahu wataala bai ce ba ni bai ce dan adam bai da izinin ya mallaki dukiya ba a'a dan adam na da izinin ya mallaki dukiya amma kuma ba a yarda bai bautar da mutane da dukiya ban sani ko mun fahimta ba Allah ya ce wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fi rizq Allah fifi ta sashen ku akan sashi akan arziki duk yadda an kaso mutane su zama dutto ɗaya a arziki wallahi bai yi ba to sannan kuma Allah bai yarda ba a ce a'a tunda Allah ya fifita ka yadda ka ga dama za ka yi da mutane a'a za ku yi mu'amala ne ta mutunta juna idan Allah ya baka kuɗi ni ban da kuɗi ina son kuɗi a wajenka to zan mutunta ka ne kana ni kuma ina da baiwar da kake so to sai ka amfana da baiwar da Allah ya miki ko ya amfana da baiwar da Allah ya baka kuma Allah ya san cewa bai yiwa ko ya zama kuɗi dan inda Allah ya ba mu kuɗi shi da kanshi ne ya faɗa ya ce wallahi da ya ba mu kuɗi kowa ya zama wani a duniya da duniya ba za su zama ba tunda da yawan mutane da kan ganin talakawan nan masu dan duke kan nan wallahi talauci nasa suke duka kai wani talaka in ya samu kuɗi ai yanzu na hina shi wani abin da zai sa du'a wace gari ma gaba daya wallahi Allah ne ya faɗa walau basata Allahu ar-rizqa li ibadihi la baghaw fil ard da Allah ya yalwata mu mutane arziki ya ce wallahi da su kan nan a bayan ƙasa Allah ne ya faɗa da kanshi to amma me yasa fifita wani me yasa bai ba kowa arziki dan ba waɗansu sai Allah ya ce mi نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية saboda sashi su riki sashi a gamurewa da kowa na da kudi da babu wanda zai aiki a duniya ba wanda zai aiki kowa a cikin mun kaddarta a duniya yana da kudi a cikin banki sun kai kamar biliyan 10 wa zai zuwa shi mai noma wa zai mai kiyo wa zai hoke mai shago yana yiwa kowa sai shi bacci to amma saboda dole wani ya san kudin kilon shinkafa ba su hito wayin ba a hito ba sai yanzu kuma kaga shina dan duke kai shina bai gida kana lahiya shi ko lahiya bai dan rinni shira ba kudin kilo da abbabu Allah ya kyauta to kenan dan haka waɗannan mazhabobin dukkan su musulunci bai yarda su ba shi musulunci ya yarda ka rika dukiya amma kuma ta hanyar halatta zaka samu ta ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون سنن كما يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما سنن ان ذاك سكتك سكت عند الله يجي كما كدوكي تا غبا ديا والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وتقراءه سنن كما وتو ولم يقتروا ولم يقتروا دون كيد بمكرتا ان يدي سببا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة زتني ومما رزقناهم ينفقون اشي daga cikin abin da muka arzuta su Allah bai ce ka duki dukiyar ka duka gaba ɗaya ka bayar kaga wannan ya nuna cewa mazhaba ta Abu Dharr ba za a aiki da ita ba to ƴan ishtirakiyya sai suka ce Abu Dharr yana da wannan tunani ya kamata a dauko shi a kaucin kasashen musulmai saboda idan muka yi haka ba ma rike kuɗi ba ma kasuwanci me zai faru sai da tattalin arzikin kasashen mu yayi ƙasa su kuma da tattalin arzikin ne suke samun ƙara samun damar da suke bautar da mun fahimci wannan ko su kafa maka hujja da hadisi na yakin tabuka mas'ala ce mai muhimmanci sai ni kike yakin tabuka lokacin da za a tafiya da abinci ya karanci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk kowa ya kawo abincin shi a hada sai a sake rarrabawa kuna fahimta ta sai suka ce to kenan wannan ya nuna ashe addini musulunci addini ishtirakiya ne kowa na da abinci kuna fahimta ta sai aka zo aka hade sai an kararraba kenan wannan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa kowa ya kawo kudin shi duk garin nan kowa ka kudin shi a rarraba sai a raba dai dai yana yiwa sai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karantar da wannan alhali a da an ka ce araba ba ana nufin araba daidai wa daidai ba yana nufin araba daidai yadda kowa zai koshi mu fahimta da kyau na biyu ba don arzikin su bane a'a nan an tafi ne cikin wani hali na daban ana cikin mi ana cikin uzuri ba rayuwarsa bace gaba daya sai su ka fahimta ce ai an ce sahabbai wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa su dauka ba su kai su ba wani sai aka ce a'a wannan farkon musulunci ne cikin wani hali ne na daban kuma ya halatta in dauki duk abin da nake da shi in bayar idan ina da ababen da ke kawo min kuɗi yanzu misali ina da gida goma na haya yau duk abin da gari da kuɗi sai ni ba mutane sai ni ga mu idan wata ya mutu za a kawo kuɗi ko ba za a kawo ba to wannan ban da ma abin zaki amma yanzu ban da gidajen haya ban da motocin haya ban da wani abu sai ni dauki duk kuɗi na ni bayar ni bi zan koma bara kaga musulunci bai da wannan ba to wa yukhiruna ala anfusihim nan farkon musulunci ne ake zance kuma wa yukhiruna ala anfusihim su suna da gonakai na dabino suna da gidaje suna da komai ko sun ba ƴan uwansu din suna da abin da zai rike su mun fahimci wannan wallahi ana shirya ba kasashen musulmai matsaloli ta fuskar tunani domin in an ka yaki tunaninka an kare da kai idan aka samu da cewa musulunci bai da mu aje komai ba su kuma suna ta kawo bankunan riba dole ne za mu musu bauta saboda za su kwace dukiyar mu mu ne ke da arzikin da ba su saka arzikin suke yi domin mu ke da arzikin kuma suke buga takardu sai kattan kaddara na tunai su bugo takardu su zaka su ibi arzikin mu sai su ba mu wadannan takardu to mu me yasa ba mu ga kamu takardu kudin da aka bugawa mu me yasa ba mu ga kudin kuma mu aje arzikin mu gida me yasa su za su buga takardu su kawo mana su amshira mu to hanyoyi ne da bautar da al'umma wadanda dole sai an yi bayanin su ka karanta wani littafi in kana son ka gane waɗannan shubuhohin saboda dole na tsaya wannan ayar dan yi bayani akan ta kuma akwai sauran bayani kaɗan shine cewa akwai wani littafi sunansa wato al-mawsu'a al-muyassar fil ahzab wal firaq wal ahzab al mu'asira mujalladi biyu ne doctor mali a kasar saudiya aka yi ta duk wata mazhaba da kaji wanda baka san da ita ba a yanzu ka koma can insha Allah ta'ala zaka gani ta sannan akwai wani littafi na wani malami Muhammad Qutb malami ne ba Sayyid Qutb ba Muhammad Qutb koyi hatta akwai Sayyid Qutb akwai Muhammad Qutb a kasar saudiya yayi zama mutumin kasar misra ne ya karantar a jami'a ta ummul qura yana da wani littafi sunansa madhahib fikriya an gani ko madhahib ina ganin madhahib fikriya yayi littafi akan mazhabobi na tunani na turawa na zamanin yanzu to in ka karanta su sai ka gane halin da al'ummar musulmi take ciki a yanzu akwai kuma littafi sunansa waqi'un al-ma'asir an gane ko to dan haka waɗannan na kawo muku su kawai ne fake yace maka ai Abu Dharr ya ce kaza ai wani ya ce kaza ai wani ya ce kaza kai ka ce ƙarya ne sai a ce maka a gashi fahimta Abu Dharr da to Abu Dharr sahabi ne sai ba a cikin wannan fahimta mu abu ne sai ba sabbi shi amma kawai sai a ce maka ai sahabbai ne sun kace ko su kafa maka wannan hadisi su ce maka ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabban shi dukkan su taurari ne wannan hadisi ma bai ma inganta ba sannan kuma tauraru ne amma suna ijtihadi inda sun kai ijtihadi suka yi kuskure sai a bar musu yanzu da Uthman ya ce kaza kuma haka dabari Abu Dharr ya ce kaza an samu sabani to sai mu dibi da lallai tunda dukkan su sahabbai na cikin su ma wucewa babu wanda ba sahabi ba ina fata ana fahimta ta dan haka dalibai ilimi mu waye mu tattaunawa akan masaloli na ilimi kada mu je a zo a doka ayi wasa da hankalin mu Allah kai mu nasari to ƴan uwa musulmi za mu bi wannan aya yanzu bita ta ƙarshe ai hatta bita ta ƙarshe ce za mu yi shine za mu biyo da waɗansu bayanai a gurguje kan abin da ya shafi zakka dama bayanin zakka a wannan sura guda biyu ne za mu yi bayani takaitacce akan abin da ya shafi ni akan abin da ya shafi zakka wanda bata kai ta zamani ba zuwa gaba akwai masaloli na zakka waɗanda na zamani ne kuma abin da yasa akwai doctorate da aka rubuta a kasar Saudiya kan wannan fiqhu nawazilul zakka zan yi in Allah ya kai mu wajen ayata innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha can nake so in yi bayanin waɗannan masalolin amma a yanzu waɗanda masaloli namu da muka saba su ne nake so in yi bayani akan su a gurguje ba sani ko mun fahimta ba ma'ana masalolin da yau da gobe kana jin su me yasa muke so mu kawo waɗannan masaloli na da suka shafi zakka saboda da yawa daga cikin dalibai ba su an yi wannan bincike ba in aka zo an kai mu mutum bayani mun fahimta aka zo an kai mu mutum bayani ta ce mai mas'ala kaza tana da zakka ko ba tana sai ce babu zakka ko ce akwai zakka shi ko hatta da malami in ba yana bibiyar mas'alolin da ake rubutu waɗannan ba sai zama to bai san abin da aka faɗa ba mun fahimci wannan to don haka ai hatta mu fassara aya sai mu dawo sai mu yi bayani a gurguje abin da hali ya ba su Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka imani inna katiran min al-ahbar lalle da yawa daga cikin malaman yahudawa war ruhban da kuma masu ibada daga cikin su la ya'kuluna amwalan nas bil batil suna cin dukiyar mutane ba ta hanyar gaskiya ba ashe mai ilimi in ya kauce na son duniya sai ya je bi duniyar sa wayasudduna an sabilillah suna kange mutane daga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimce ni yasudduna shi fi'ili na sadda sai kai hattara akwai sadda yasuddu sududan yana nufin kakiya ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa to in kan doki wanga lazimi ne waya sudduna an sabilillah suna kin shiga cikin hanyar Allah ake nufi an gane ko in ka akwai sadda yasuddu saddan shine ka kange wani ba kai kakiya ba an gane ko alladhina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum adaban fawqa al'adabi bima kanu yufsidun sai da mun to wa yasudduna an sabilillah in mun ce sadda yasuddu saddan yana buƙatar mafulun bihi ai wa yasudduna an-nas an sabilillah suna kange mutane daga hanyar Allah ina fata an fahimce ni domin malami ana mishi kyakkyawan zato gashi ya san gaskiya yaki bi sai shi halakar da mutane Allah kai mana sani والذين يكنزون الذهب والفضة وأن سكي تسكن شوى يكنزون دقا كنزا يكنز فعلى يفعل شين في الإنسا واتو كنزا يكنز شين والذين يكنزون كاجت يكنزون يفعلون هذا ما كنستم لأنفسكم كنستم فعلتم كنا وزنش فعلى يفعلني والذين يكنزون الذهب وأن سكي تسكن الذهب ديناريا والفضة دا أزرفا كما هكذا نبني ولا ينفقونها في سبيل الله نا ان da an ka ce walladina yaknizuna dhahaba akwai qira'a shadda wanda bata inganta ba sai ta ce alladina yaknizuna dhahaba wal fidda amma qira'a ce shadda ba ingantatta ba walladina yaknizuna dhahaba wal fidda wadan sun ka tafi malamai suka tafi cewa to shi wannan walladina matsayin mubtada shike jumla ce isti'nafiya kamar an fara sabuwar magana ne ma'ana wadanda suke kinan kaga kamar wata magana ce sabuwa an bar al-ahbar wal ruhban sai sun ka ce isti'nafiya ce to amma matsala sai fa'un ta shiga cikin sharadinta walladina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah sai ce mi fabashshirhum bi adhabin alim to alhali ko da mubtada da khabar ina fata an fahimce ni fa'un ba ta shiga cikin tsakanin mubtada da khabar sai malamai suka ce to shi alladina mubtada ne amma saboda da shi da sharadi dukkan su suna da ma'ana ta umumi domin ash-shartu yufidu al-umum was-silah tufidu al-umum to nan sai sun kai tashabuh to sai zaman to alladina mubtada fabashshirhum sai zaman to khabar ne na mubtada amma dakhlat alayhi al-fa'u li tashabuhihi bi-shart haka sun kace to in mun kace walladina magana ce ta daban kenan ba su ne al-ahbar wa ruhban ba wadansu daga cikin malamai suka ce a'a da an kace walladina yakniduna adh-dhahaba wal-fidda sifa ce ta al-ahbar wa ruhban to ai ba ta kawo wawun ba tunda in mun ce walladina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wawu al-isti'naf ce wadansu mutane ne ake magana da su daban su al-ahbar wa ruhban daban alladina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wa la yunfiquna fi sabilillah daban amma in mun kace wawu al-athf ce ina fata an fahimce ni to ai ba a akafin abu akan abu yanzu ban ji in cewa ja'a Musa wa Musa wa Musa kuma in ce duk Musa guda nake nufi yana yiwa to dan bi da a ce wa walladina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda kuma a ce su ake nufi ga waɗanda suka ce wawul athf ce sai suka ce irin wannan akwai shi sunanta kariki wawu tanzilu sifati manzila zawat sifofi kun san zati in ya bambanta zati ai na bambanta su to sifofi na nan an ka hankalta ba sun bambanta mutum guda ne yana da sifa fiye da daya sai a kawo wawu to kaga wani ne ya ce bai da wannan magana ba ko to bari mu baka ayat qur'ani kodan qur'ani muke ci Allah ce sabbih isma rabbikal alladhi khalaqa walladhi qaddara walladhi akhraja to wani ne shi duk shi ne Allah ne ko kuwa alladhi qaddara fa hada ba shi ne alladhi khalaqa fa sawwa to sunan ta saboda an hankalta ma da fi'ilin da sifar sun bambanta sai anka kawo wawu to shi ne wanda suka ce to annan alwawu walladina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wala yunfiquna fi sabilillah su ne al-ahbar wa ruban su ake nufi amma na an hankalta ma aikin ya bambanta da sifar shi sai anka kawo ba kaga in baka san dalili ba kaga sai ka ji malamai su yi sabari amma kai baka san dalilin da sai aka yi sabari ba mun fahimci wannan na fata an fahimce ni wadansu daga cikin malamai suka ce walladina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda suka ce a'a yana matsayin maf'ulun bihi su ba ma su dauke shi mubtada ba ina fata an fahimce ni an gane ko kenan su a wajen su maf'ulun bihi na sun kace fi'ili za a kaddarta mishi ba an ce fabashshirhum bi adhabin alim ba asalin shi fabashshiril ladina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wala yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi adhabin alim haka sun kace to kaga dalibin ilimi magana guda ka sani baka san wadansu muka ga duba kai da ka ji magana sai ka zabar ka ce ba haka yake ba shin kai ka kewaye sani da ta fai ka san dalilan kowa ka saurare su kisa muna kira zuwa ga dalibai ba wai tattauna abba ayi ta ilimi ba ba wai hujjoji abba aka kawo ba amma in za a tattauna akan mas'ala ta ilimi a tsaya a fahimci me yasa akai sabani ga dalilan wani suka ga dalilan wani ga dalilan wani ga dalilan wani amma kawai dan faɗa baka ce ba haka nan bane to abba ya faɗa wannan ko shugaban mahukuntan duniya da an faɗa bane da cewa ba haka nan bane wani abu ne amma dalili ne yake bukata shugaban mahukuntan duniya wallahi wanda yake hauka a duniya yana yabe irin waɗannan abubuwan eh ka ce wani bai san komai ba to ko shugaban mahukuntan duniya yana cewa wani bai san komai ba wannan ba wani abu ne amma shin ina dalilan wani bai sani ba ko kuwa ne akan kuskure nan ne magana karatu take والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله كو ولا ينفقونها في سبيل الله باسا تيار دا ايتا ا cikin hanyar Allah asalin alkanzu an gane ko shine malamai suka ce aljamu wa dam shine ka tattaro abu guda addamu shi ma ka tattaro abu guda shi yasa laraba suke cewa naqatun kinas an gane ko wato in an ce naqatun taguwa in an ce kinazun sun ka ce mundammatul khalqi wadda jikin ta ya dandare sai ka iske jikin ta dandandan yake ina fata an fahince shi kenan dan haka in an ce yaklizuna ba ya shafi zinariya da azurfa ba a cikin larabci ana iya cewa wato yana da alaka da hadda jiki da sauran abubuwa an fahimta wala yunfiqunaha fi sabilillah to nan masu jin larabci sai an ka ce wala yunfiqunaha alhali abubu ya fara yace wallazina yaknizuna adh-dhahaba nawa kenan wal fiddata wala yunfiqunaha bace wala yunfiqunahuma ba kuma qur'ani ne a gani kana buƙatar ka san bi addalilin haka uslubin alqur'ani ba uslubi ne na wasa maganar Allah ce Allah ya kyauta malamai sun fitar da bayani akan wannan sun faɗi maganganu daban-daban sun kace wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda asalin magana an yi al-hasu abu biyu ne sai Allah ya kawo guda saboda hukuncin su ne ma'ana sun kace dhamiri yana komawa ne zuwa ga al-fidda asalin magana wallazina yaknizuna adh-dhahaba wala yunfiqunahu wal fiddata wala yunfiqunaha saboda hukuncin fidda da dhahabu duk dai ne to sai faɗi na fidda dan hankali zai baka kai kiyasi domin an san abu in abu dai ne hukuncin su iri dai ne haka nan su malamai suka ci mun ji wannan waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a shi asalin adh-dhahabu a larabci mu'annath ne amma ana tafkirin sa ma'ana larabci zaka iske wani abu bai da ta'u amma namiji ne mace ne al-harbu suka ji wani ya ce muzakkar ko asalin al-harbu da larabci mu'annath ne don Allah ya ce hatta tada al-harbu awzaraha bai ce hatta yada alharbu awzaruhu ba wanda ya nuna alharbu mace ne to sai suka ce asalin adh-dhahabu a larabci mace ne kenan wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiquna suka ce dhamiri yana koma zuwa ga adh-dhahabu don shine an ka fara magana akan sa azurfa sai ta biyo bayan sa shikenan kenan kaga maganganu duk suka karo da juna ba wadansu daga cikin malamai suka ce wallazina yaknizuna adh-dhahaba an gane ko wal fiddata wala yunfiqunaha sun kace al-maknuzat domin an ce yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wala yunfiqunaha ad-damir yarji ila al-maknuzat al-mafhuma min fi'li kanaza yaknuzu wanda bai ci yadda abin da yake wato yana cikin ya taskance shi na arziki ina fata an fahimce ni haka wadansu malamai suka tafi akan wannan wadansu daga cikin malamai suka ce a'a ba mu yarda ba mu mura da tacewa suka ce kai wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha sun kace ad-damir yarji ila an-nafaqa domin an ce wala yunfiqunaha an-nafaqa al-mafhuma kenan wala yunfiquna wato hadhihi al-amwal ad-damir yarji ila an-nafaqa domin idan qur'ani abu ya gabata bai zo ba yana iya maida mishi damiri akan al-masdar al-mafhum wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu sace mi i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa ay al-'adlu aqrabu lit-taqwa ma annahu lam yadhkuruhu li'annahu mafhumun min masdar i'dilu mun fahimci wannan waɗansu daga cikin malamai suka ce da an ka ce wala yunfiqunaha sun ka ce yarji ila al-kunuz waɗansu malamai suka ce a'a wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wala yunfiqunaha sun ka ce ad-dhabiru yarji ila al-mafkurat domin Allah ya ambaci abubuwa ne allazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata ba shine mafkurat ba to waɗannan abubuwan da Allah ya ambata wala yunfiqunaha fi sabilillah mun fahimci wannan to haka na in kan ji qur'ani ya zo da magana ba haka ne ake zabura ba a ce kaza ka duba ka si bincike in ka tsaya da wanga larabci namu na yau da gobe qur'ani ba irin wanda larabci bane ba wani larabci wanda kai alqur'ani kuma sai kai bincike na ilimi ne kake iya fadar magana a ilmance amma ba ka fada abin da ranka yake so ba kun ji dai malamai da sun fadi maganganu daban-daban ina fata an fahimce wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim ko wannan uslubi ne na alqur'ani wani lokaci zai diba ma al-mazkur wani lokaci zai diba ma al-aham tun da yace al-dhahaba wal-fidda kun ga fidda take doka ta'u amma bai ce wala yunfiquna huwa kun fahimta a cikin suratul jumu'a akwai irin wannan wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha bai ce infaddu ilaihi ba wanda suka ce ilaiha duka damirin shi na koma zuwa gare su wasu suka ce a'a ilaiha zuwa koma ne zuwa ga at-tijara domin asalin abin da ke shagaltar da dan adam wanda yafi shine ne shine dukiya shagala can wani lokaci ne ba a rasa ba amma saboda ayat tana da alaka ne da sauka to sai mun maida zuwa ga bi zuwa ga infaddu ilaiha wasta'inu bis-sabri was-salah sai ce wa innaha lakabiratun kaga ad-dhamir yaji ila as-salah wasu suka ce wa innaha ila al-mazkurat lakabiratun illa al-khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wasu suka ce wa innaha dhamirin cina kuma ne zuwa ga as-sabr domin as-sabr lafzatun ne ad-dhamir yaji ilayhi a cikin suratul nisa sai ce wato wa man yaksib khati'atan aw ithman tace mi thumma yarmi bihi bari'an bai ce thumma yarmi bihi ma ba sun ka ce ad-dhamir yaji ila aqrabi mazkur cikin qur'ani akwai wannan akwai irin waɗannan matsalolin to amma dalibin ilimi yace kawai zai zo ya dauki qur'ani haka sagagagaga a hakai matsala a tsaya ai karatu ɗan uwa na dalibai dukkan mu dalibai muke ai bincike kuma a tsaya a fahimci littafai da kyau kafin a zo ai bayani ba wai ana hada mutun yayi bayani bane shi yasa kuma garin malamai suna hada wasu su yi bayani saboda kana da makiya mutane akwai wanda jiran dai suka kai kuskure su nuna kuskuren ka wani kuma idan kai yi ba kanka dai ka jama ba ka jama har mutanen ka eh har family kai din kai shirme kai sai a ce ina shirme mun dan family kaza ko ba haka dan bari in wato na kwarai na kowa ne mugu sai ba sai bai shi da zarar shirme kake yi ko abin da kake yi bai da kyau sai a danga zata zuwa garin ku ko kabilar ka ko gidan ku ko wani abu kowa da an ce nashi sai ce a amma da zarar kai na gari na kowa sai a ce kai ma nashi me kana da alaka da shi ko ta kusa ko ta nisa shi yasa malamai suke ta ce ma dalibai su bi a hankali su bi a hankali su bi a hankali ya kamata mu bi a hankali Allah ya taimake mu to almuhimmu dai kun ji maganganun da malamai suka ce wala yunfiquna fi sabilillah ba su ciyar da ita a cikin hanyar Allah fa bashirhum bi azabin alim kai musu bushara da azaba da take mai radadi nan kalma ta bushara muna yawan fada muku wadansu malamai suka ce ana amfani da kalma ta bushara a wajen alkhair kawai ko ba haka ba wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar amma in an kai amfani da kalima ta bushara ba a wajen alkhairi ba suka ce to nan isti'ara ne akai ma'ana arota ne akai kun fahimta kamar da anka ce wal ladina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum sai suka ce nan gace ne an kai musu kenan bushara ne an yi amfani da ita da kalima ba wurin da ya dace ba wadansu malamai suka ce a'a kalima ta bushara ana amfani da ita cikin alkhairi ko sharri sai dai siyaki ko abinda anka ambata bayan kalimar wani lokacin shi ke bambantawa amma galibin larabawa in suka ce bushara suka yi shi suna nufin alkhairi amma idan suna nufin sharri sai sun kawo abinda zai bayyana sharri ake nufi mun fahimci wannan da kyau sun ka ce domin asalin kalima ta bushara daga albishratu ne bishra ita ce fata idan ka samu labari mai farin ciki na farin ciki zaka yi zaka ji fata jikinka ta yi tsam idan kuma ka samu labari na sharri zaka ji fata jikinka ta yi tsam sun ka ce duka ana amfani da su sun ka ce kuma dalili Allah ya ce bashiril munafiqina bi anna lahum adhaban alima bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min almushrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna Allah mukhzil al-kafirin wa adhanun min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min almushrikin wa rasuluhu fa in tubtum fa huwa khayrun lakum wa in tawallaytum fa alamu annakum ghayru mu'jizillah wa bashshiril ladhina kafaru bi adhabin alim sun ka ce an ce makafirai bashshiril munafiqina wa bashshiril ladhina kafaru ka ta kafiri ba ai bushara wa bashshiril ladhina amanu sun ka ce duk ana amfani da ita dan uwa lokaci ya matso aya al-ramma yalla karanta wannan aya mu samu ladar kalmominta ko mu ce harufanta gobe sai mu zo mu yi bayanin zakka a takaice insha Allah sai mu dora ka inda muka tsaya yauma yuhma
يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون
abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh